sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na La'asariya na yau Lahadi 17 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Maryam da kadin labarai.
Wani jirgin saman dakon kaya na Ukraine dauke da tan 11 na makamai daga Serbia zuwa Bangladesh ya fada a arewacin kasar Girka. An jefke jami'an 'yan sanda da sojojin Sudan masu tarin yawa a Khartoum babban birnin kasar a yau Lahadi. Gabanin gagarumar zanga-zangar da kungiyoyin rajin kare demokradiyya suka shirye yi. 'Yan sanda na farautar wasu mutane bayan da aka kai munanan hare-haren harbi kan mutane tara a lokuta daban-daban a wasu larduna biyu na Afirka ta Kudu.
Kanin labaran kenan. Hukumar zaben Najeriya ta ainar ta ayyana dan takarar jam'iyyar PDP a zaben gwamna a jihar Osun da take Kudu wato maso yammacin kasar Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben.
Wannan zaben ta Osun da kuma Najeriya ne da fatiya. Wannan ya nuna alamar cewa PDP da ita ba su da Najeriya a cikin kasar Najeriya insha Allah.
To har iya kuma ana ci gaba da samun kai hare-hare barayi a jihar Sokoto lamarin da ke tabbatar da ƙara tabarbarewar tsaro a ƙasar.
Tunda ake gwamnati a Najeriya ba taɓa yin makarece gwamnati irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi fuskar tsaro wacce nake da ƙwarewa da gogewa a kanta.
Bayan haka kungiyar IFAB mai rajin kafa a ƙasar Biafra ta gargaɗi jakadiyar Birtaniya a Najeriya akan ziyarar da take niyyar kaiwa a yankin Ibo saboda akwai masu shirin auda rayuwarta. Kamar kowace yammacin wato ranar Lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana. Amma kafin nan sai mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jirgin saman dakon kaya na Ukraine dauke da tan 11 na makamai daga Serbia zuwa Bangladesh ya fada a arewacin kasar Girka. Ma'aikatan tsaron Bangladesh ita ce ta sayi makaman. Jami'ai sun ce dukkan ma'aikatan jirgin na Ukraine su takwas sun mutu a lokacin da jirgin ya fadi a daren jiya Asabar a kusa da birnin Kavala. Matukin jirgin ya nemi hukumomin kula da zirga-zirgar jiragen sama na Girka su ba shi izinin yin saukar gaggawa. Amma sai Girka ta rasa hanyar sadarwa da jirgin jam kadan bayan da matukin yayi magana. Rahotannin farko akan hatsarin sun ce kasar Jordan jirgin yayi niyyar zuwa. Amma rahotannin kamfanin dillancin labaran Reuters sun ce jirgin zai je tashar jiragen saman kasa da kasa ta Queen Alia a kasar Jordan ne don shan mai. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce jirgin ya kama da wuta kafin ya fadi. An jefke jami'an 'yan sanda da sojojin Sudan masu tarin yawa a Khartoum babban birnin Sudan a yau Lahadi. Gabanin gagarumar zanga-zanga da kungiyoyin rajin kare demokradiyya suka shirye yi don nuna rashin jin daɗin su akan shugabancin jagoran juyin mulki Janar Abdel Fattah al-Burhan. Jami'an tsaro sun kafa shingaye akan gadojin kogin Nilu da suka hada birnin Khartoum da unguwannin da ke wajen gari. A cewar 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP, masu zanga-zangar dai na adawa ne da kwace mulkin da Burhan ya yi a watan Oktoban da ya gabata, kuma suna nuna rashin jin daɗin su akan mummunan fadan da ake gwabzawa a jihar Blue Nile da ke kudancin kasar mai tazarar kilomita 450 kudu da birnin Khartoum. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To jim kadan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta ainar ta ayyana dan takarar jam'iyyar PDP a zaben gwamna a jihar Osun da ke Kudu maso yammacin Najeriya Ademola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaben. Ga dai wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Adeleke Ademola Jackson Nuruddin on behalf of the chairman of INEC of PDP having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and he is returned elected.
Professor Oluwatoyin Temitayo Ogundupe na Jami'ar Lagos babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Osun kenan a lokacin da yake bayyana Adeleke Ademola Johnson Nuruddin na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin na jihar Osun da ƙuri'u 403 da ƙwara 371 sai mai bi masa baya Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 375 da ƙwara 27 to kuma jama'ar jihar Osun za su ce a game da sakamakon zaben gwamnatin na jihar Osun
sunana Alhaji Sani CNCC sarkin yakin zaburin Lekki ya ga dan ne wannan ba shi ne cin gasar shi na farko ba dan ma da san shi ne amma waɗanda zalumai waɗanda ba su jin tsoron Allah suka zo suka muke mai fadi amma wannan sun farko mun riga mun shirya to abin da zaka dan gani ta faɗa wanda ne za a kawo mu shi da dan ba za mu kada ya dawo ne mukai
ya kuke ji yanzu da dan takarku Adeleke shine ya ci zaben gwamnati a jihar Osun
wannan zaben na Osun ta tana Najeriya ne da baki da wannan ya nuna alamar cewa
Tana Hashimu Abdullahi ne mutumin Kano ne amma na cikin jihar Osun yanzu to gaskiya muna farin ciki yanda ya kamata saboda dama mun ba ma jin dadin wannan gwamnati to amma sai Allah ya kawo mana canji a bisa abubuwan da yake tafiya lokacin muna ABC ba abin da ba mai ba gwamnatin nan da bai tare da mu
sunana Ishaku Yusuf Jafu mazaunin Osun gaskiya ina cikin farin ciki mara musaltuwa saboda inda muka kada ƙuri'ar mu kuma aka zo aka ba mu zaben abin da muka ci gaskiya kan na ji dadi kuma jinjina ainih bisa ne tai gudunmuwa ta baka ta wajen ba mu abin da muke so
sunana Hafsa Abdugani na ji dadi wallahi na ji dadi sosai ko wannan gwamna da ke aiki aiki sosai aiki mai kyau
sunata Halima gaskiya mun ji dadi saboda jiyan da muke tsafin gaskiya muna tsoro ranmu yana juye kai ya saman totewa ai mana irin na wancan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga birnin Osogo a jihar Osun Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto ana tare ne da yadda sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya kashi na biyu
sanda na farautar wasu mutane bayan da aka kai munanan hare-haren harbi kan mutane tara a lokuta daban-daban a wasu landuna biyu na Afirka ta Kudu a daren jiya Asabar a cewar ƴan sandan kasar a yau Lahadi jerin harbe-harbe da aka yi a baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun yawaitar mummunan kashe-kashe a kasar dake daya daga cikin kasashe dake da adadin kashe-kashe mafi yawa a duniya An harba mutane hudu tare da jikkata wasu biyu a ƙauyen Sambalihle dake lardin Hauteng. Binciken farko ya nuna cewa wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun yi harbi kan wani gungun maza dake wasan dice a bakin titi. Da misalin karfe 7:30 na dare a agogon GMT a jiya Asabar a cewar wata sanarwa da hukumomin kasar suka fitar. A wani lamari na daban kuma duk a ƙauyen na Sambalihle dake kudancin birnin Johannesburg. An harba wani dan shekara 36 har lahira wanda ga dukan alama sai da aka yi masa fashin kayan sa ciki har da wayar salula da keke a cewar sanarwar Majalisar Dinkin Duniya ta ce an ceto yanci ranar 44 'yan kasashen yammacin Afirka bayan da suka bata a hamadar jihar Agadez dake arewacin Niger a kokarin su na shiga kasar Libya an ceto mutanen ne da suka kunshi maza 29 mata 12 da kuma yara mata 3 a kusa da garin Durku dake arewa maso gabashin kasar tuni da kungiyoyin farar hula suka nuna damuwa akan yadda ake samun karuwar yanci rani da ake yin watsi da su a cikin hamada tare da yin kira ga gwamnati da ta dauki mataki wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Safarar bakin haure da ake zubarwa a cikin hamadar Sahara ya zama wani kalubale a jihar Agadez dake arewacin Niger inda da yawa daga cikin su kan mutu a kokarin shiga kasar Libya don su tsallaka Turai Majalisar Dinkin Duniya ta ce to yanci rani 44 'yan kasashen Afirka ta Yamma bayan sun bata a cikin hamada a kokarin su na shiga Libya hukumar ta ce mutanen su rasa nayi ne a cikin hamadar inda suka shafe tsawon kwanaki biyu suna garramba a cikin hamadar bayan motar su ta lalace kusa mutanen ne da suka kumshi ɗan Najeriya 21 ɗan Ghana 12 sauran ɗan kasashen Mali Benin da Ivory Coast ko Côte d'Ivoire tuni dai lamarin safarar bakin hauran ya tayar da hankulan kungiyoyin farafulla tare da nuna damuwa akan yadda ake samun karuwar bakin hauran da ake zubarwa a cikin hamadar tare da yin kira ga gwamnati na ta dauki mataki Muhammad Abubakar shi ya magana da sunan kungiyoyin farafulla
da mu shi ne wanga bai ci gaba baka san irin abin da za a yi fuwa ba an sha ba so ɗaya ba so biyu ba wanda ka dauka su daga nan gaskiya su bi sun je cikin daji sun zuda su an fi yawan samun su a mace sai mu shi a ko su take ki ya kamata gwamnati ta sa ido don cizan da daga kakanni suke fita ana dauka su kan ka'ida a ina ake kai su
jihar Agadez mai yawan hamada dai ya zama wata kafa ta bakin haure dake bi domin ketarawa zuwa kasar Libya kafin daga bisani su karkare a nahiyar Turai sai dai dubban rayukan bakin haure ne ke salwanta a kokarin tsallakawar wannan yana daga cikin bakin hauren da aka ceto a cikin hamadar
muna cikin tafiya ne a mota sai motar mu ta tsaya a tsakiyar sahara kwanan mu biyu ba abinci ba ruwa mun shigo cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba dan Allah ya kawo kungiyar taimako ba da ba mu san halin da za mu shiga ba sakamakon dama hanyar da muka bi barauniyar hanya ce abinda dai muka biya kudin mota mun biya wajen jakka 300 na sefa
inda kuka yi niyyar zuwa
tun daga can da muka taso da niyyar zamu tafi Libya muka zo mun je Libya zamu tsallaka mu shiga Turai
gwamnan ɗan cirani ke jibge a jihar Agadez da ke jiran tsammani tafiya domin shiga kasar Libya sai dai kungiyoyin agaji da ke aiki tare da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin hauren suka dukufa wajen wayar da kawunan bakin hauren akan irin tarin matsalolin da za su fuskanta akan hanyar su ta zuwa kasar Libya Muktar Naloso jami'i a wata kungiyar agaji a Agadez
muna wayar da ma bakin haure Kanuwa bisa yanayi na zirga-zirga wanga na migrasi wanda ake yi a wannan zamanin in sun tashi tahiya su san wane ne ke dauke da su sai hankali a cikin sahara saman da ana iya yadda su cikin sahara mun gani so jewa muna kwatanta musu kullun da in suka tsinci kansu a cikin sahara to su tsaya wuri guda suna taimakon junan su su tsaya wuri guda har Allah ya kawo musu taimako
bakin haure da yawa ne daga yankin Afirka ta yamma na kokarin shiga Turai ta Libya sai dai ana samun bayanai da dama na cin zarafin mutanen a cibiyoyi na tsare jama'a a Libya yayin da kungiyoyi masu satar fitar da mutanen waje ka yi watsi da bakin hauren a cikin hamada Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a Najeriya fargabar jama'a akan hare-haren ta'addanci na ƙara faɗaɗa daga yankunan karkara zuwa manyan birane abinda masana ke cewa alama ce na mai nuna matakan da mahukunta ke ɗauka ba su iya magance matsalolin rashin tsaro irin haka ne ma ya faru a birnin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda jama'ar unguwar Gagi a daren jiya Asabar suka ɗauki bakuncin 'yan bindiga daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton
Jihar Sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ke da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro. Waɗanda sannu a hankali suna ƙara kusanto birnin jihar, musamman duba da sabon harin da aka kai a unguwar Gagi, bayan hare-haren da aka kai a wasu unguwanni da ke dab da shigowa birnin a can baya.
Sunana Alhaji Manne Marafin Gagi. To mun tashi da wasu abubuwa da wasu mutane sun zo da dare gidan wani makwabci wani dan mai dabo mai albasa. Mutane na duke da makamai sun zo sun kunkusa mai sun ce hito to sai ya ce bai hitowa. Da waye kowa mutane makwabta suka yi suka mai dauki da suka hito barayin suka sheka suka boye. Bayan awa daya sai kuma dawowa sai kuma kunkusa mai suka ce hito. Bayan hitowa wanda ke ga min sai suka nuna ma motar shauta.
Shi ma jagoran 'yan banga na yankin ya zanta akan yadda harin ya auku.
Sunana Nura Bala Gagi, komanda na Vigilante Sokoto South. Da dare mun yi to patrol misalin karfe 2 na dare to sai muka ji halibin bindiga. Ko da muka shiga Gagi kai mu kai sai wani kira ta waya ce min akwai barayi gidan magaji ne. Ba mu yi ragon ka ba sai muka tashi muka je sai muka shiga wuri. So halbo mu halbo suna halibi mana halibi mun ba muna da wagila wanda muke aiki da ita. Sai suka gudu sai muka bi su duk da haka nan dai hannaka sari. Wadannan bare sai gudu ba mu samu cin musu ba suka gudu
kokarin da nayi domin jin tabakin rundunar yan sandan Najeriya ya ci tura sai dai masana lamurin tsaro na cewa irin waɗannan hare-hare a manyan birane suna nuna wa mahukunta ne matakan da suke cewa suna dauka da dakile ayyukan ta'addanci ba su aiki Dr. Yahuza Ahmad Geso gogagge ne masanin tsaro
kuma sako ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati bata shirya tinkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tinkarar matsalar yanda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasa ba
wani abu da ka daure ke da sanda ake magana sai jami'an tsaro su ce suna iya kokarin su suna iya kokarin su sannan kuma ga abin ana gani yana ƙara malaluwa yana shigowa cikin al'umma anan me ya kamata su al'umma gari su yi
tunda ake gwamnati a Najeriya ba taba yin makarece gwamnati irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi fuskar tsaro wace nake da kwarewa da gogewa akan ta to amma duk da haka ba za mu ce jami'an tsaron mu ba sa yin komai ba amma ba su yawan su da adadin su da makaman da suke da shi da horon da suke da shi bai taka karaya karya ba saboda haka abin da ya kamata jama'a su yi na farko su sa ido akan waye yake gicceceniya a tsakanin su wanda ba su ga ba su gamsu da shi ba su tsaye da shi su yi tambayoyin da ya kamata in wanda za su mika ne ga jami'an tsaro su mika akan lokaci na biyu su zama jagororin da za su rinka duba a tsakanin su saboda matsalar talauci da yunwa da kuncin rayuwa da lalacewar shugabanci ta sa ana samun baragurbi waɗanda suke zama masu samar da bayanai ga su waɗannan masu aikata laifi na fili da kuma na ɓoye sannan abu na uku da za su yi shine ƙarfafa mu'amala da tsararin jami'an tsaron da ake da su
matsalar rashin tsaro dai yana ci gaba da daidaita yankunan Najeriya duk da alwashin da shugaban kasar ya jima yana yi wa 'yan ƙasa na magance matsalolin kafin ƙayewar wa'adin mulkin sa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton kungiyar dan ta IPOP da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta bankado wani bayani na kaiwa jakadiyar Burtaniya a Najeriya uwar gida Katrina Lang a za ka mata hari a shirin da take yi na kai ziyara a jihohin kudu maso gabashin Najeriya wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka
a wata sanarwa da aka fitar mai dauke da sa hannu mai magana da yawun kungiyar ta IPOP Musa Ima Powerful ta nuna cewa akwai wasu mutane da ke shirin kashe jakadiyar Burtaniya a Najeriya Katrina Lane kungiyar ta IPOP a cikin sanarwa ta ce ta samu wani bayani ne na sirri na halakata bisa la'akari da haka ya zama wajibi ta dakatar da ziyarar da zata kai a jihohin yankin na kudu maso gabashin kasar ha kuma kungiyar ta IPOP ta ce jakadiyar ta Burtaniya tana da wata kiyayya da ta nuna ma yankin na kudu maso gabashin kasar sanarwar da ta kara da cewar suna kira ga jakadiyar Burtaniya a Najeriya da ta dakatar da ziyara a yankin na kabilar ta Ebo bisa la'akari da bukatar cetaranta da kungiyar ta IPOP ke yi da haka kuma naji ta bakin wani kusa a cikin kungiyar ta IPOP Mr. Emmanuel Kanu wanda yake kane ne ga jagoran kungiyar IPOP Mr. Namdi Kanu
the point is very simple and when they get a certain information of course it is also the duty of IPOP to relate it to the entire world that's what they have done
yana cewa ne wannan abu ne mai sauki dangane da wannan batu da kungiyar ta IPOP ta fitar kuma ta sanar mu duniya tuntuni dama ai kungiyar ta IPOP ta samu wani labari na sirri bisa ga hakan ne muka jaddada tare da bayar da umurnin cewa ta dakatar da ziyarar da zata kawo a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya tuni suka fara sharhi akan wannan dambarwa Dr. Bala Sale Dawakin Tofa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a kasar
sun bura ne sun ga jini su shugabannin abin da ya mulki a wajensu kawai kada kada bushe bushe raye-raye shine a gaban su shi yasa sun tabbatar za su iya ko ba komai ainihin ana tauna dakuwa domin a yaƙi ta ji tsoro ne sun tabbatar za su iya yi wa kasar barazana saboda ashanyi sun yi wannan abu kowa ya sani a Najeriya mutanen nan sun gawurta sun kokkuna gine-ginen gwamnati sun yi abin da suka ga dama su kankin kansu masu zayar za su yi ne a cikin tsauran matacin tsaro kuma me amfanin zayar za ka zo kana fargaba zai iya afka maka
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar Sokoto labarin na zuwa muku ko kuma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
social media duniyar matasa mi adalai karmi
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko da yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, wani batu da ke ci gaba da daukar hankali a kafafen sada zumunta musamman a Najeriya shine batun babban zaben kasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023. To a yau shirin ya zakulo wata matashiya da ta yi fice a kafafen sada zumunta sakamakon wani batu da ta wallafa a shafinta da ke nuna ta ajiye aikinta a matsayinta ta yar jarida da ke aiki da wani gidan talabijin a Najeriya saboda ra'ayinta na yin zabe da kuma nuna goyen bayanta ga wata jam'iyya da dan takararta. Masu iya magana da yana cewa waka daga bakin mai ita tafi dadi bari ku ba matashiyar dama ta fara gabatar mana da kanta. Malama barka da shigowa cikin filin matasa a duniyar gizo.
Barka, nagode.
Yawa, to da farko zamu so ki gabatar mana da cikakken sunanki da kuma asalin inda kika fito.
Barka, nagode. Sunana Favour Basio Tuni, yar asalin Cross River State. Amma na girma a Maiduguri, Borno State, kuma na yi karatu na a Maiduguri.
A to malama Favo, kasancewar a ƴan kwanakin da suka gabata chapinki ya cika da mutane waɗanda suke bibiyanki bisa ga wani mataki ko kuma ra'ayi naki da kika wallafa a shafin. Ko zaki mana ƙarin haske?
Nagode da wannan dama da kuka bani don na yi magana akan wannan batu. Na aji aiki na a matsayin yar jarida da gidan talabijin na Sababed, saboda ina da ra'ayin yin zabe da kuma nuna goyon bayana ga dan takarar da nake so. La'akari da cewa muna fuskantar lokacin zabe a Najeriya, kuma aiki na bai bani dama nuna goyon bayana ga wani dan takarar ba a bayane. Hakan ya sa na aje aiki na don bin abin da nake so. Wannan lokacin da muke ciki da Najeriya ke tunkarar babban zaben ta yana da matukar muhimmanci, kuma na tabbata dukanmu muna son ci gaban kasar. Haka yasa nace bazan zauna na zuba ido abubuwa suna baci sakamakon rashin zaben shugabanni na gari da bumi ba. Abinda nayi sadaukarwa ce.
To me yasa kika zabi dandalin sada zumunta wajen bayyana wannan mataki da kika dauka?
Kafafen sada zumunta yana da matukar tasiri sosai a rayuwarmu, domin mutane daga ko ina fadin duniya na haduwa a can. Kuma haka yasa jam'iyyar Labour suka hadu da ni bayan na bayyana ra'ayina, goyon bayan kuduri da manufar su. Amma wani abu mamaki shine har yanzu yan Najeriya ba su san rawan da kafafen sada zumunta ke takawa ba, ko in ce muhimmancin sa ba. Ba wai muna magana a can bane kawai, muna daukar matakai ne da suka shafi rayuwar mu kai tsaye.
Baki a tsaron cewa nan gaba matakin zai iya zame miki illa duba da tasirin yanar gizo da kuma cewa da duniya kike magana da.
Wai kina nufin ko hakan zai shafe ni wajen samun aikin yi a nan gaba?
Eh, haka.
Eh, to ina da niyyar bude nawa kafar yada labaran, amma baya ga haka bana tunani wannan matakin da na dauka zai shafe ni wajen samun aikin yi, domin nayi haka ne don ina son gani Najeriya ta gari. Na san wannan batu da na wallafa a shafi na ya ba mutane da dama karfin gwiwa, kuma su ma sun nuna goyon bayan su gare ni ta hanyoyi daban-daban. Peter Obi mutum ne da muke da tabbacin zai kai Najeriya ga ci gaba.
To duba da wannan labari na Favour da ya karada dandalolin sada zumunta a yanar gizo, shirin ya jiyo ta bakin wani babban dan jarida Kana mai sharhi kan al'amuran yau da gobe, wato Abba Yakubu Muhammad, kan wannan batu.
Sharhin da aka yi akan bukatar da take da shi ko burinta na shiga siyasa da mara wa dan takarar da take so baya, domin ganin cewa yana da wasu manufofi da yi daidai da irin nata na kawo gyara a Najeriya. Abun ayyaba ne ba kasafai ake ganin yan jarida suna shiga haka siyasa ba, ko kuma mara wa dan takara baya a fili, ko kuma a su tsaya takara ba. Mafi yawanci zaki samu ko inda suka yi ritaya ni a aiki sai suke shiga siyasa. Amma ganin matashiya wata take cikin ganiyar tashinta a cikin harkar jarida a ce ta aje aikinta saboda wata manufa da ta ga cewa lalle ya kamata ta daukar da lokacinta da kanta domin ganin cewa ta cito al'umma, ko kuma ta cimma wannan manufa ta. To abin ayyaba ne saboda ta fito da kishin al'umma a ranta, ta aji kishin maganar aiki a gefe, ta ke so ta ga cewa wata gudunmawa za ta ba al'umma. Inda matsala take shine aikinta na aikin jarida yana buƙatar ta zama a tsaki, baya buƙatar a santa akan mai goyon bayan wata jam'iyya ko wani ɗan shekara saboda zai zama mata kalubale akan tsoron ƴan siyasa. Siyasa ta harka ce ne matukar hakarin gari, saboda ƴan siyasa idan baka tare da su ko baka goyon bayan suka fahimci haka, to suna da hanyoyi iri-iri ko dai a ɓata maka suna ko a hariri kai wa rayuwarka hari, ko kuma dai wasu abubuwa za su mai da kai ma kamar baka rayuwa a bayan ƙasa. Duk suna da matakai da hanyoyin da za su yi maka, saboda haka ko da ka dawo bayan zaɓe idan ɗan takararka ya ce bai tafi da ita ba, ko kuma a'a ita daga baya ta jajjajin cewa ba za ta fi gaba da aiki, to zai zama mata haɗari ko kuma zai zama mata da wahala wajen samun karɓuwa a wajen sauran mutane da ba su da ra'ayi irin nata.
To amma a amfani da wannan kafa da ta yi wajen bayyana ra'ayinta, baka ganin shi ma zai taka rawa wajen zame mata illa a gaba?
Eh, haka ne. To amma ita ce ta kudurniya, na san cewa ta zauna ta yi tunanin irin wannan abu, saboda abu ne yanzu na social media ko ya ka dora shi to yana nan a ajiye, wani ya adana wannan bayanan yana jiran wata rana da zai tuna maka, sai ya zama mata haɗari saboda irin wannan. Sai dai yana da kyau idan mutum zai irin haka, musamman ɗan jarida, to ya zama cewa ya auna burinsa da tunaninsa da rayuwarsa da rayuwar iyalinsa akan mizani kafin ya ɗauki mataki irin wannan.
Da ƙarshe dai Malama Favour ta ba da shawara ga matasa 'yan uwanta, musamman ma duba da babban zaben da ke tunkarar Najeriya da ma yanayin amfani da kafafen sada zumunta da yawancin matasa ke yi a ƙasar.
Shawara ta ga matasa shine kar mu bari bambance-bambance akida ko addini ko kabilanci su shigo tsakaninmu. Mu kasance 'yan uwan juna wajen bin Allah, kuma Najeriya ita ce farko kafin dukkan waɗannan. Idan muka fita wajen Najeriya, babu wanda zai kalle mu a matsayin Bahaushe ko kabilan Yarbawa ko Ibo, duk za a kalle mu ne a matsayin 'yan Najeriya. Kuma idan ka san mu ta samu ci gaba, dukkan mu ne za mu ci muryan ƙasar. Don samun wannan ci gaba, sai mun duba cancanta da ƙwarewa farko wajen zaben shugabannin da za su mulke mu. Haka kuma matasa su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen yada soyayya, ba wai tada hankula da hadasa fitina ba a tsakanin juna.
Madalla masauraro gabaki ɗaya, kuma a nan shirin zai da sa'aya, sai na gaba da yardan Allah za a jima dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
To madalla a gaida Shamsi Hamza, yanzu kuma ga kaɗan cikin sakonni da kuka aika mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Gergir, magajin garin Gergir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce a gaskiya dole ne shugaba Buhari ya zaku ya bar mulki, saboda wahalar da mulki ke da shi, musamman irin mulki na siyasa ba kamar mulkin soja ba, inda shugaba yake da wuka yake da nama, kuma yadda ya dama haka za a sha. A nasa ra'ayin Ado Salati Goma ga Annabi Rajau cewa yayi zancen da shugaba Buhari ya yi na cewa ya matsi ya sauka daga kan karagan mulki, tatsuniya ce kawai yake mana, ba wani abu ba. Domin ko a cikin fina-finan Hausa da na Indiya ba mu taba ganin wanda dadi ya isa ba, don haka a dai ta sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Malam Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa, ina kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da jami'an tsaro da su hada karfi da karfi wajen lalubo hanyoyin takawa ƴan ta'adda barki, ganin yadda a kullum sai ƙara fitar da sabon salo suke. Da fatan Allah ya kawo mana saukin lamarin, amen.
Kuma dalla ya abinda za mu iya kawo muku kenan, adan haka daga nan za mu ji sa'aya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da wannan shirin, da kuma Liya Salu da ya hada mana sauti ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Bill Andrade. Baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai kuma gobe insha Allah za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Assalamu alaikum.